أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا يمتشي وانا نقولي وانا مسلاتي من البركة مسلاتي ألاج محمد اندمي وانا يكي ميدوغوري أجهر برمو. A wannan yammaci namu 5 ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma yazo daidai da 4 ko ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008. Muna cikin tafsirin surat Yunus, a inda muka kwana akan aya ta 92. Kafin mu je ga karatun waɗannan ayoyi ko ayoyin da za mu karanta a yau, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambayarsa a jiya, ya rubuto ta da Larabci, amma abinda yake faɗa yake cewa yana so a yi masa cikakken bayani dangane da tashi tsaye don girmama wanda yake shigowa ko wanda wani babba da ya zo. Wannan matsala ce wacce take da nassi karara a cikinta, batun tashi tsaye don girmama wani matsala ce mai nassi. Duk kuma matsalar da take da nassi to ba ta da wahalar yanke hukunci a kanta. Matsalar da babu nassi karara ita ce wala Allah ijtihadi zai iya sassabawa a kai. Amma idan da nassi to ko da an samu sabani, wasu sun ce kaza, wasu sun ce kaza, to janibin da yake da nassi shine janibin da yake yin rinjaye daga ƙarshe. Ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari da Sunan Tirmizi da Abu Dawud da wasu daga cikin littattafan hadisai, hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala an, wata rana ya fito sai ya samu Abdullahi ibn Amir da Abdullahi ibn Zubair. Sai Abdullahi ibn Amir ya miƙe masa tsaye, Abdullahi ibn Zubair kuma sai bai tashi ba. Sai waɗanda suke tare da Muawiya suka ga cewa Abdullahi ibn Zubair bai kyauta ba, yaya ga shugaba khalifa ya fito, wasu sun tashi amma wani bai tashi ba. To shine sai Muawiya ya ce a su kyale shi. Ya ji Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu fin-nar, wanda duk yake so yake sha'awar mutane su miƙe tsaye don girmama shi to wannan ya nemi mazauninsa, masaukinsa a cikin wuta. Kaga wannan nassi ne karara, kuma hadisi ne sahihi wanda la gubara alai. Rijaluhu rijalu shaykhain, babu da wata illa ko kadan. Yazo da ruwayoyi daban-daban. Akwai lafazin da ya shi kansa Muawiya yake cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa man ahabba aw man sarrahu an yatamathala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu fin-nar, wanda duk yake san mutane su tashi tsaye yake farin ciki da haka to ya nemi masaukin sa a wuta. Kaga wannan nassin yana nuna haramci, tunda aka ce a nemi masauki a wuta, ba za a ce wa mutum ya nemi masaukin shi a wuta ba sai idan ya aikata abin da yake haramu. Idan abin da ka aikata makaruhi ne to ba a cewa ka nemi masaukinka a wuta dan ka bar makaruhi ko ka aikata makaruhi, dan ka aikata makaruhi ba a cewa ka nemi masaukinka a wuta. wannan nafsi ne da yake nuna haramci. Waɗanda suke halatta abin suna yin hujja da hadisin Sa'ad ibn Mu'adh, lokacin da aka zo da shi kun san a ghazwatul Khandaq, ghazwatul Ahzab, wani kafiri ya harbe shi, aka ɗauko shi akan jakinsa, aka taho da shi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Mu'adh shine sayyidul Aus, shine shugaban kabilar Ausu. Da aka zo da shi akan jaki, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hango shi sai yake cewa ɗan kabilarsa, qumu ila sayyidikum, qumu ila sayyidikum, ku tashi zuwa ga shugabanku. Ya tabbata a cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma kitabun littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari da Sunan Tirmizi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su, qumu ila sayyidikum fa anzilu, qumu ila sayyidikum fa anzilu, ku tashi zuwa ga shugabanku, ku sauko da shi daga kan jakin da yake kai. Kaga wannan tashin ya sha bamban da wancan. Akwai al-qiyamu li rajul aw li shakhs, akwai kuma al-qiyamu ila shakhs. Shi yasa malamai suka bambanta tsakanin su. Ka iya tashi zuwa ga mutum ka taryo shi, ka karbo abin da yake hannunsa, wannan duk ya halatta, shine al-qiyamu ila shakhs. Shi yasa Annabi yace ila sayyidikum, amma li sayyidikum. Wasu suna karanta hadisin qumu li sayyidikum tare da cewa babu wata riwayar da tazo haka, babu inda tazo da lamun qumu li sayyidikum, sai dai ila sayyidikum. To zamu ga duk inda aka tabbatar da alqiyam, aka ce manzo Allah ya tashi, zaka ga tashi ne izuwa. Fatima yarsa idan tazo ziyara gidansa yakan tashi ya taryo ta, ya qumu ilaiha, akan ce yakan tashi ya taryo ta ilaiha, amma ba ya qumu laha ba. Abinda ake sabani akan sa shine alqiyamu lishakhsi wa laysa alqiyamu ila shakhs. Alqiyamu lishakhs, alqiyamu lishakhs allamu dinna litta'zib, ka tashi domin ka gari mamashi. Ya tabbata a cikin Sunan Tirmidhi hadisin Anas dan Malik da salsala kikkiawa, Anas ibn Malik yana cewa lam yakun shakhsun أحب رؤية إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا رأوه لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أنس بن مالك كيتي وباب ونمتن ده صحابي سكي سو كمر يد سكي سن منزن الله صلى الله عليه وسلم وتبا متمن ده صحابي سكي سو إلي يد سكي سن منزن الله صلى الله عليه وسلم أما إذا سكا غنشي باسا تاشي سجي باسا تاشي سي kam dan sun ganshi, lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik. Anas yace saboda sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san haka. Kaga idan girmamawa ce, babu shakka, babu wanda ya cancanci a girmama shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin akwai waɗanda suke cewa ai ana tsayawa ilimin ne, idan malami ne ka tashi ka tsaya masa kam, to ka tsayawa ilimin ne, ba wai shi ka tsayawa ba. To idan ilimin ne, akwai wanda ya kai manzo Allah ilimi, ana a'lamukum billah, shi ce na fi ku sanin Allah ba. To amma duk da haka sahabbai ba sa tsayawa domin ainihin su girmama shi, saboda sun kula cewa baya san haka. Ashe kenan ya kamata idan mutum malami ne yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anan shi ma ya kyamaci abu, ya nuna musu cewa shi ma baya so. Domin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa baya san abinda suke yi masa. To su kuma idan ya nuna musu baya so, ya kamata su taimaka masa, kada su rika tashi din. Domin wani zasu ce duk da baya so ya kamata dai mu tashi, a'a. Annabi yana cewa wala takunu auna lishaytani ala akhikum, kada ku taimaka wa shaydan a bisa dan uwanku. Wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala alithmi waludwan, ku taimaki juna ala albirri wattaqwa, akan abin da yake alkhairi ne, akan abin da yake taqwa ne, kada ku taimaka wa juna akan abin da yake alism zunubi ne, waludwan ketare iyaka ne. Saboda haka tashi tsaye domin girma bashi a lokacin taimaka wa shaydan ne akan sa, kuma taimake ke ne yani akan alism waludwan, wanda Allah madaukakin sarki ya hana. Akwai kissar da الخطيب البغدادي يكاو تاريخ بغداد najin tarjamar Ali ibn al-Ja'd ɗaya daga cikin malamai mashahurai wata rana Khalifa al-Mutawakkil billah al-Mutawakkil billah kun san shine wanda ya taimakawa ahlus sunna a zamanin sa bayan waɗanda ya gada waɗanda suka gabace shi daga cikin khalifofin daular Abbasiyya tun daga kan Ma'mun har zuwa kan Al-Mu'tasim har zuwa kan Al-Wasiq billah sun gallazawa ahlus sunna da Imam Ahmad da sauransu to shi al-Mutawakkil billah shine khalifan da ya taimaki ahlus sunna a zamanin sa aka saki Imam Ahmad kuma aka sakar wa sunna mara ta ci gaba da walwala to wata rana ya kirawo waɗanda suke sai da gwalagwalai domin ya sai gwalagwalansu to shikenan suna zaune a fada sai ya fito da suka da ya fito duk sai aka miƙe tsaye sai Ali ibn al-Ja'd malamin hadisi ne babba mashahuri yana da musnad sunan shi musnad Ali ibn al-Ja'd to sai ya kasance shi kadai bai tashi ba da bai tashi ba mutane sai aka shiga gunaguni yaya kowa ya tashi domin ya girmama halifa amma shi wannan malamin ya ki tashi gashi kuma hajar sai ya kawo a saya to sai bayan an gama gunaguni yace a kyale shi daga baya sai ya ja shi gefe daya shi Khalifa al-Mutawakkil yace da shi ya kai min haka kowa ya girmama ni kai ka ki tashi shine sai yace masa a na ki tashi ne saboda hadisin da naji na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu min an-nar saboda ka ni taimaka maka dai khalifa sai ya ji dadi don haka da yazo ma sai ya masa cinikin gwalagwalai na dubunnan dinari mutane sai suka yi ta mamaki yaya asa al-adab kuma ma'a zalika an sai kayayyakinsa gashi ya muna na ladabi amma kuma an sai kayayyakinsa tare da cewa shi ba muna na ladabi yayi ba ya taimakawa khalifa ne bai yi abinda zai jefa shi cikin wuta ba don haka wannan shine hukunci amma maganar cewa a iya tashi mutum a girmama shi saboda iliminsa da sauransu wannan duk bai inganta ba idan ma an samu wasu daga cikin malamai sun faɗa haka to magana cewa take marjuhiya magana cewa take ba ta da rinjaye domin raunin dalilin da ta dogara da shi a nan kuma akwai hadisi wanda shi ma zai iya ƙarfafar janibinmu wanda yake cewa la taqumu kama yaqumu al-aajim yu'azzimu ba'dhum ba'dha kada ku riƙa tashi kamar yadda ajamawa suke tashi suna girmama sashinsu to wannan hadisi da'ifi ne bai inganta ba shi yasa ba za mu hujja da shi ba koda kuwa ya goyi bayan mas'alar a bisa fahimtar da muka yi kasancewarsa da'ifi ne za mu bar shi sannan kuma a cikin babin akwai a hadisai waɗanda suka inganta wa fi sahihi ghunyatun anil da'if idan aka samu sahihi to ya wadatar ba a buƙatar kuma da'ifi saboda haka wannan tace mas'alar tashi tsaye a Ibn Taymiyyah a cikin al-Fatawa cikin wasu masail da ya faɗa ke cewa to wani lokaci akan iya zuwa wani mawkifi wani guri wanda kowa zai tashi ya girmama wani shugaba idan kai kuma baka tashi ba to zaka gamu da gamanka wato za a iya sa shugaban nan zai iya sa zabaniyansa su casa ka ko ayi kurkuku da kai Ibn Taymiyyah ya ce to a irin wannan yanayin sai ka tashi dan da ban kai ai rashin tashin kada ka taimaka masa ne to shi kuma yana so har ma zai cutar da kai akan wannan yace sai ka tashi tare da kai baka san haka ka tashi din haka shi yake so tashi ka abin nan ka tsaya tsaye din wannan ingiza shi cikin wuta yake yi haka Ibn Taymiyyah yake fadar wannan a wannan shine batun tashi tsaye domin girmama wani mai tambayar ya saki tambaya to idan ya kasance a masu tsayawa a bayan wani fa ikan ban sani ba a bayan akwai wani ko babu ban sani ba to masu tsayuwan nan na bayan mutum fa to su ma idan tsayuwan nan suna yin ta ne ta'ziman suna yi ne don girmamawa sun shiga ciki idan kuma suna yi ne don gadi akwai abinda ake ganin buƙatar a yi haka ɗin saboda tsaro in akwai buƙatar haka ɗin saboda tsaro to kaga wannan ya fita daga cikin babin da muke magana a kansa muna maganar babin tsayuwa don girmamawa ba wai tsayuwa don tsaro ba idan muka ga hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya yi sallah a zaune sahabbai suka yi sallah a bayansa a tsaye da ya juyo yake cewa laqad kittum an taf'alu fi'la faris wa rum yaqumuna li mulukihim qiyaman wa hum julus saura kiris ku yi irin aikin farisawa da rumawa sarakunan suna zaune su kuma suna tsaye kam akan su kudu ba fa a cikin salla ne duk tsayuwar da ta sahabbai a salla Allah suke yi wa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya san haka su ma kuma a ran su haka suke dan Allah ne ya ce wa qumu lillahi qanitin don haka wannan tsayuwar Allah suke yi wa to amma saboda ta yi kama da tsayuwar a ajib wato ajamawa ga sarakunan su manzo Allah ya nuna cewa kada su yi yace idan liman yayi sallah a tsaye su yi sallah a tsaye idan yayi sallah a zaune su yi sallah a bayan su ma a zaune haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to kaga duk da cewa zuciyar su ta yi nisa da batun ta'zib amma duk da haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana su don haka ita kanta wannan tsayuwa idan ba larura bace uswa da aka hango barin ta shine yafi alkhairi akan yinta to ina ga wannan zamu takaita akan wannan tambaya in yaso sai mu koma cikin tafsiri mu ci gaba da akan ayar da muka tsaya a jiya mun tsaya akan aya ta 92 zamu tashi akan aya ta 93
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat tayyibati famaqtalafu hatta ja'ahumul 'ilm إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
نعم الله مدعوك كن سلكي يا غير من يد نهاية فرعون تكسنتي كالشان لمر فرعون من سيا أكن كالشان آير لتيمن بياني أكن يد الله مدعوك كن سلكي يا هلك فرعون أتكنتيكو a inda muka yi bayani duk da cewa a lokaci ya kure mana ba mu samu mun karanta maganar shi Ibn Arabi ba wanda akwai bukatar mu haka din yadda muka saba idan muka kawo magana mu ce to ga yadda maganar take don kada a dauka kage muke yi shi Ibn Arabi din nan kamar yadda muka ce wata da'ifa wata jama'a suna girmama shi kwarai da gaske har suna masa laqabi da Ash-Sheikhul Akbar to idan aka ce Sheikhul Akbar babba shehi babba wanda a wani lokaci yayi da awar shine khatamul awliya'i aka ce ya faɗi wannan magana wataƙila wanda ya saba jin sunan sa yana kai kawo akan harshen wasu malamai ya ji abin gingiringim anya ko wannan ba kage bane ba ainihin kazafi bane aka yi masa to ba kazafi bane aka yi masa a cikin littafin sa al-futuhatul makkiya gurare guda biyu a farko-farkon littafin a babi na 62 inda yake maganar waɗanda suke Ubangiji ya halicce su domin wuta ya zana sinfi guda hudu yace akwai almutakabbiruna masu girman kai waɗanda sun san gaskiya suka taki suke bauta ma wani Allah ko ake bauta musu anan yace akwai fir'auna a ciki sannan sinfi na biyu yace su ne mushrikai sinfi na uku yace mu'attila waɗanda kwata-kwata basu yarda akwai Allah ba sannan sunfi na hudu ya ce munafukai waɗanda suke nuna imani a zahirinsu amma a baɗininsu kuma suna ɓoye kafirci to kaga anan ya jefa fir'auna cikin wuta to amma da tafiya ta yi tafiya a cikin wannan littafin al-futuhatul makkiya a can babi na 167 waccan magana ya yi ta a babi na 62 don haka bayan babi 100 don littafin ƙato ne yana faɗar maqamat mataki-mataki da bawa zai yi ta takawa har ya kai mataki na yaqini na fana'i lokacin da zai ga cewa shi ma Allah ne abinda yake faɗa a cikin littafin kenan to mataki ya zo babi na 167 a nan ne yake karrara wannan aqida yake cewa lalle Allah lamma alima annahu qad tabi'a ala kulli qalbin mudhhirin liljabarut wal kibriya yayin da Allah ya riga ya san cewa yayi rufi akan duk kowace zuciya ta wanda yake nuna girman kai da kasaita da kafafa wa anna fir'auna fi nafsihi azallul azilla yace kuma Allah ya san fir'auna a zuciyarsa mafi kaskancin makaskanta ne wato fir'auna a zuciyarsa yana jin shi makaskanci ne a zahirin sa ne yake nuna jabaruci sai yasa Allah ya umarci annabi Musa da Haruna alaihi salam yace su yi masa mu'amala da tausayi da tausasawa saboda abinda yake cikin badinin sa na jin kaskanta wannan ina faɗa muku magana Ibn al-Arabi bace ba tawo ba suka ce yace a badinin sa yana jin shi kaskantacce ne a zahirin sa ne yake nuna kasaita da isa to sai Allah ya san badinin sa sai yace wa Musa da Haruna yace to ku yi masa mu'amala da rahama da tausasawa saboda badinin nan nasa da yake nuna kaskanci yace faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana mai taushi wala Allah ko ya wa'azantu ko ya ji tsoro Ibn Arabi yace to kaga la'alla wa'asa idan Allah ya amfani da ita to wajibi ne ta auku tunda Allah yace la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ashe kenan wajibi zai wa'azantu kuma zai ji tsoron Allah din saboda haka yace sai lokacin da ya ga ya shiga wato cikin teku hanyoyin tsira da sun yanke masa ya ga ba mafita babu matsira to a wannan lokaci laja'a ila ma kana mustatiran fi batinihi shikenan sai ya koma zuwa ga abin nan da yake boye a cikin batinin sa na kaskanci da bukatuwa zuwa ga Allah li yatahaqqaqa indal mu'minina wuqu'ur raja'i ilahi cewa idan ya tabbata a gurin mu'minai cewa abinda Allah ya yi fata fa sai ya tabbata sai ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin yace farafa al-ishkal min al-ishkal saboda haka sai ya kawar da dukkan wani iskali da kan iskali wato dukkan wani wata yana da wata shakka game da imanin sa sai fir'auna ya kawar da ita da wannan kalma ya ci gaba da cewa inda yake cewa wa ana min almuslimina khitabun minhu lilhaqqi ta'ala yana gaya wa Allah ne cewa yana cikin masu muslimi yana cikin masu miƙauya li ilmihi annahu subhanahu yasma'uhu wa yarahu dan ya san Allah yana jin sa yana ganin sa fa khatabahu alhaqq bilisanil ghaib ibnu arabi yace sai Allah yayi wa fir'auna magana da harshe na gaibi yace al'ana azharta ma qad kunta ta'lamuhu yanzu kuma ka fito da abinda daman ka san shi a ranka wa qad asaita qablu ada can ka saba mun wa kunta min almufsidin ka zama daga cikin masu barna yace yana nufin mabiyansa masu barna wato mabiyansa atba'ika wa ma qalahu lahu ibnu arabi yace Allah bai gaya wa fir'auna yace masa wa anta min almufsidin ba bai ce masa wa anta min almufsidin ba sai yace wa kunta min almufsidin wannan duk idan ya tabbatar maka da cewa ayar tana nuna fir'auna mu'mini ne sai yace fa hiya kalimatu bushra lahu wannan kalma ta bishara ce ga fir'auna arafna biha mu kuma ya sanar da mu wannan kalma linarjuwa rahmatahu dan mai fatan rahamarsa ma israfina wa ifratina duk da wuce gona da iri da zamu yi da laifin da zamu yi kada mu yanke kauna daga rahamar Allah ga fir'auna shi ma ya same ta yace sannan Allah yace fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yace a yau zamu tsirar da kai da jikinka dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka ibnu arabi yace ya'ni litakuna an-najatu liman ya'ti ba'daka aya domin tsirar da kai da zamu yi wannan ta zama aya ga wanda zasu zo bayanka wato ta zama alama idza qala ma qultahu takuna lahu an-najah mithlu ma kanat laka idan wanda zai zo bayan ka shi ma ya faɗi irin abinda ka faɗa sai ya tsira kamar yanda ka tsira wa ma fil aya ibnu arabi yace a cikin wannan aya babu cewa anna ba'sal akhira la yartafi yace a cikin ayar ba a dauke masa azabar lahira ba wa anna imanahu la yuqbal a ayar ba a ce ba a karbi imanin sa ba wa inna ma fihi anna ba'sa ad-dunya la yartafi'u amman nazala bihi, abinda kawai ayat ta nuna azabar duniya ba za a dauke ta ba ga wanda ta sauko masa, idza amana fi hali nuzulihi, idan yayi imani lokacin da azaba take sauka, illa qauma yunus alaihi salam, sai mutanen annabi yunus sune aka yi ba wannan kautar. Fa qawluhu, yace to fadar Allah da yace fal yawma nunjika bi badanika, a yau zamu kubutar da kai da jikinka, bi ma'ana abinda yake nufi annal azaba la yatahaqqaqu illa bi zahirika, azabar da zamu yi maka a zahiri ne kawai zamu yi maka ita, a gangar jikinka kawai zamu yi maka. Wa qad araitu al khalqa najatahu min al azabi, Allah yake ce masa na nuna wa halittu cewa na kubutar da fir'auna daga azaba. Fa kana ibtida'ul gharqi azaban, don haka farkon nitsewarsa a ruwa azaba ce. Fasaratil mautu fihi shahadatan, da ya mutu a cikin ruwa sai ya zama shahidi. Kaji ma ba wai kawai mumini ba fa, ya ma mutu shahidi ne, shahidul gharqi. Khalisatan bari'atan, kuma mutuwa ta shahada wacce take mai tsarki kubutacciya, lam yatakhallalha ma'siyah, wacce babu saban Allah a cikinta. Faqubida ala afdali amali, aka karbi ransa yana aiki mafi daraja mafi tsada, wa huwa talaffuzu bil iman, yana tsakiyar fadar kalmar ta imani aka karbi ransa. Kullu dhalika, wai yace duk Allah yayi haka ne, hatta la yaqnuta ahadun min rahmatillahi ta'ala, dan kada wani ya tseba kauna daga samun rahama. Wal a'malu bi khawatimiha, ayyuka kuma ana lura ne da na karshen su ba na farkon su ba, har dai ta kai yake cewa, yace a cikin karshen kissa din Allah da yace fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, ay alama ala husulin najati, alama ce bisa cewa ka kubuta kai. Fa ghafala aktharun nasi an hadhihi al aya, yace amma da dama daga cikin mutane, yana nufin wai mu sai muka gafala daga wannan ayar. Fa qadaw ala al mu'mini bi shaqai, sai suka hukunta wa mu'mini cewa shaqiyi ne, wa na mu'minin kenan wai fir'auna, wai sai muka gafala ba mu tsaya mun lura da ayar ba, sai muka ce wa wannan mu'mini shaqiyi, to ba za mu fasa cewa shaqiyi ba, yadda Allah ya ce fa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'na, haka nan za a ci gaba da la'ana su har gobe, har gobe, har Allah ya tashi al-qiyama. Ibn Arabi yace fa amma qawluhu fa awradahum an-nar, da yace ya shigar da su wuta, fa laysa fihi annahu yadkhuluha ma'ahum, ai a ce ba a ce shi ma zai shiga tare da su ba. Bal qala jalla wa ala, ai abinda ma kawai Allah cewa yayi, adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab, ku shigar da iyalan fir'auna cikin azaba mafi tsanani. Wa lam yaqul adkhilu fir'auna wa alahu, ai kaga bai ce ku shigar da fir'auna da iyalansa ba. Wa rahmatullahi ta'ala awsa'u, yace rahmar Allah tana da fadi, tana da yalwa. Min Allah yaqbala imanul muttar, a ce wai Allah ba zai karbi imanin wanda yake cikin matsuwa ba. Wa ayy ittirarin a'zamu min ittirari fir'auna fi halil gharq, yace akwai mutumin da ya shiga matsuwa irin matsuwar da fir'auna ya shiga lokacin da ya ga ruwa zai cinye shi, ai ba matsuwar da ta kai tashi. Yace kuma gashi ai Allah ya ce amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu as-su, don haka kaga kenan fir'auna ya zama mu'mini. To wannan magana Ibn Arabi ya maimaita ta a fususul hikam, inda ba sai mun karanta ba, kuma kamar yadda Alusi mai ruhul ma'ani, tafsirin ruhul ma'ani na Alusi, duk da Alusi yana daga cikin masu girmama Ibn Arabi, domin shi ma yana da tasawuf, yana cikin masu girmama Arabi, don duk sanda zai kira shi sai ya kira shi da ash-shaykhul akbar qaddasa Allahu ruhahu, sai ya yi masa wannan taken da wannan kirarin da wannan addu'ar. Amma duk da haka shi ma da ya zo wannan gurin fa sai da ya jinjina wa abin, ya ce kai abin ya yi girma fa, amma da yana ganin wai a yi masa uzuri ijtihadi ya yi, wai manzon Allah ma ya ijtihadi ya saba wa alqur'ani, don haka in Ibn Arabi ya ijtihadi ya saba wa alqur'ani, kada a matsa masa, ya ce wasu sun matsa masa lamba kwarai da gaske, wasu ma sun kafirta shi, ya ce amma abin bai kai haka ba. Kuma shi da kansa yake gaya mana abinda Ibn Arabi bai tsaya kan imanin fir'auna ba, mutanen annabi Nuhu ma gaba daya ce sun mutu mu'minai ne, wanda dufa ne ya cinye, Ibn Arabi ya ce duk mu'minai suka mutu. To wannan ya sa Ibn Taymiyyah ya rubuta risala ka cokam don yi masa raddi. Akwai wani malami wanda shi kuma ya rubuta littafi, wai shi yana goyon bayan Ibn Arabi, wai shi ya goyi bayan Ibn Arabi, littafin da da wani malami al-Qazwini yayi masa raddi, yake cewa in ka gama ganganun kai ka ce maganganun yara ne kanana. Yace misalin sa, misalin wani mutum ne da ba a san shi ba, bai da wani matsayi ba a san shi, kowa ba wanda ya san shi, sai ya je maka kawai sai ya nufi rijiyar Zamzam sai ya fitsari a ciki wai dan ya shahara. Yace to haka wannan mutumin yake, yazo yana karfafar imanin Fir'auna kamar yana fitsari ne a rijiyar Zamzam fa. To haka nan daga cikin malaman da suka yi Ibn Arabi raddi akwai ainihin al-Imam Ibn al-Mulla al-Qari, yana da wata risala da ya rubuta sunanta Farra al-Aun mimman yadda'i imanin Fir'aun, wato duk wani taimako ya guje ya gudu ya bar mutumin da yake da'awar imanin Fir'auna. To Ibn Taymiyyah yana da maganganu wanda jiya mun karanta wasu daga ciki a wajen yin raddi ga wannan makula wacce take cewa Fir'auna mumini ne. Kuma duk ga wanda ya san aqida irin ta su Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Ibn Sab'in, Afif al-Tilmisani, Sadruddin al-Qunawi da sauran waɗannan waɗanda suka tara aqida ta Ahlul Wahda, aqidar daga baya wani malami ya zo kasan da yana koyar da mutane, ya dilbiyar da mutane da sunan tarbiya, aka dinga cewa mutum ya zo a bashi tarbiya ya ga Allah. Aqidar waɗannan mutane ne wanda duk ya san maganar irin maganganun waɗannan mutane ba zai yi shakkar maganar da Ibn Arabi yayi ba. Mutumin da yake cewa aqada al-khalaiqu fil ilahi aqaidan wa ana i'taqadtu jami'a ma i'taqaduhu, yake cewa mutane ko halittu suna da aqidu daban-daban game da Allah. Wani ya bautawa Allah, wani ya bautawa shaidan, wani ya bautawa ruwa, wani ya bautawa gunki, wani ya bautawa itace, kowa da yadda yake fahimtar Allah. Yace to wa ana i'taqadtu jami'a ma i'taqaduhu, ne duk aqidun suna hada gaba daya. To kaga wannan bala'i har ila. To mutumin da zai faɗi wannan kaga dan ya girmama Fir'auna, ya kare Fir'auna, ya kare mutanen Annabi Nuhu, ya kare waɗanda suka bauta dan maraki. Yace ba dan maraki suka bauta ba, Allah suka bauta. Kaga ai duk ba za ka yi mamaki ba. To abin da zai sa mu tsaya muna bayani, saboda akwai waɗanda suna girmama shi har yanzu, musamman a cikin malamai da muke da su a nan kasar, akwai wanda a rubuce-rubucen su ma za ka ga ana ta kawowa, ana hujja da Ibn Arabi tare da cewa ga irin aqidarsa, ga irin maganganunsa. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibat famakhtalafu hatta ja'ahum al-'ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Wannan faifai ne na ƙarshe wanda ta'aliki ne Ubangiji yake yi a cikinsa game da abin da ya gabata a fayafayen da suka wuce, fayafaye hudu da muka karanta na kissar Annabi Musa a wannan sura. Wannan faifai na ƙarshe shi ne yake gaya mana yadda dai al'amarin ya ƙare cikin baƙin cikin iyalan Fir'auna da shi kansa Fir'auna ɗin. To shi ne Ubangiji yake ta'aliki a faifan ƙarshe, yake faɗar irin ni'ima da ya yi wa banu Isra'ila daga wannan lokacin, bayan Allah Maɗaukakin Sarki ya halaka maƙiyansu. To Ubangiji kuma ya musu ni'ima, yace walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin, kuma haqiqa mun zaunar da bani isra'il a mazauni na gaskiya. Wa razaqnahum min at-tayyibat, kuma mun azurta su daga kayan dadi. Famakhtalafu, basu saba ba a junansu. Hatta ja'ahum al-'ilm, har sai da ilimi ya zo musu. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah, lalle Ubangijinka shine zai yi hukunci tsakaninsu ranar gobe kiyama. Fi ma kanu fihi ikhtalifun, cikin abin da suka kasance suna sassabawa juna a kansa. Allah yana ba mu labarin ni'ima ta addini da ni'ima ta duniya da yawa banu Isra'ila. Yace ya zaunar da su mubawwa a sidqin, wato mazauna ta gaskiya. Mazauna ta gaskiya lokacin da suka fita, sun fitati, wato sun fita suka shiga sahara suka samu nutsuwa, dai yanzu dai Allah ya halaka makiyinsu. Sannan kuma ya gadar da su abinda Fir'auna ya bari da shi da jama'arsa gaba daya, kamar yadda Allah cewa awrathna alqauma alladhina kanu yastad'afuna mashariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu wa kanu ya'rishun. Allah madaukakin sarki yake cewa mun gadarwa waɗannan mutane, su ne banu isra'il, mun gadar masu mutanen da aka rika raunana su, aka dinga nuna musu kaskanci, mun gadar da su masharikal ardi, gabashin kasa da yammacinta, allati barakna fiha, wacce muka sanya albarka a cikinta. Wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabab, kalmar ubangijinka mai kyau ta cewa, kalmar ubangijinka mafi kyau ta cewa zai taimakawa dukkan muminai, sai ta tabbata akan banu isra'ila saboda hakurin da suka yi. Muka yi kace kace muka rushe irin abinda fir'auna yake yi, wa ma kanu ya'rishun da shi da mutanansa da abinda suka kasance suna ginawa, don muka rushe. Kamar yadda Allah yake cewa, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa kadhalika wa awrasnaha bani isra'il. Haka nan muka fitar da su daga cikin aljannatai wa uyunin da ainihin marmaro na ruwa, wa kunuzin wa maqamin karim, da taskoki na dukiya da suka bari, da ainihin matsayi wanda yake mai na karamci. Muka gadar da wannan ga banu Isra'il a wata ayar, wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akharin. Muka fitar da su daga cikin gonakinsu da idan marmaro na ruwa wanda yake gudana a ƙarƙashin gidaddajinsu. Muka gadar da su wasu mutane daban wanda su ne ainihin banu Isra'il. Haka Ubangiji ya yi musu. Haka Annabi Musa alaihi salam ya fita tare da su daga garin Masar, suka nufi garin Sham, wato ƙasar Sham, inda Ubangiji ya umarce su su je su shiga Baitul Maqdis. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi idkhulul arda almuqaddasata allati الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لوك تشند النبي موسى يتي ومتاننسا كشغاء الأرض المقدسة كسا وشتكي من ذلكي يتي بيت المقدس كشغاء تشان وبنجي يارب وتامو كهكا كدا كزو يبايا كنا ما سأينهن كوما واد بايا. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين كزماكم كوما كنا خسار الرو. To a wannan lokaci da suka tsaya suna jayayya da Annabi Musa alaihi salam, su ba za su iya shiga ba saboda akwai amalikawa a ciki, akwai wasu manya-manyan mutane masu tsawo da fadin kirji, su ba za su iya zuwa su yaki da su ba. Inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa in yakhruju minha fa inna dakhilu. Ba za mu fita ba sai sun fita. Bayan cewa Allah ya suje su yake su, to ya za a yi ku ce ba za ku shiga ba sai sun fita? Maganar yakin kaga kenan ba za ku yi ba. Sannan kuma mutane ya za su fita daga kasarsu haka kawai, mutane suna cikin kasarsu sai su fita nan ku ku shiga? To shine Annabi Musa alaihi salam a wannan lokaci bayan ya ga kangare wasu, ya roki Allah cewa ya raba tsakaninsa da mutanen da suke fasikai. Allah madaukakin sarki ya haramta musu shiga kasar kuma. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin. Allah yace ya haramta musu shiga Baitul Maqdis shekara 40, don haka suka shekara 40 suna yawo a cikin sahara a cikin ti. A wannan tsawon shekara 40 din ne Annabi Musa ya rasu. A wannan lokacin ne Annabi Harun shi ma ya rasu. Sai ya kasance sai Annabi Yusha wanda shine yayi jagorancin suka je suka shiga ainihin Baitul Maqdis, wanda suka kama Baitul Maqdis ta zama a hannunsu, wanda yanki ne na Sham, duk yankin Sham har yanzu yanki ne wanda yake da albarka, yana da albarkar ƴaƴan itatuwa, ga ruwa mai kyau, wato ƴaƴan itatuwan da ake samu daga yankin Sham har yanzu ya fi daɗi wanda ake samu daga Syria da Lebanon da Palestine, wanda shine yankin Sham din, da Jordan shine yankin Sham a da. To wannan yanki ne mai albarka, kamar yadda Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu. Wato kasar da muka yi albarka a gefanta ita ce kasar Sham. To Allah madaukakin sarki ya ba su dama suka shiga wannan kasa tare da Annabi Yusha ibn Nun. Bayan sun shiga sun yi zauna wani lokaci da suka ci gaba da kangarewa Allah, Ubangiji ya turo ɗaya daga cikin sarakuna na Rumawa wanda shine Buktanassar, ya karkashe Yahudawa kisan kiyashi, irin kisan da ake faɗa Hitler ya yi musu. To irin wannan kisan ya yi musu shi kuma a lokacinsa. Buktanassar ya yi kace-kace da su. Daga baya kuma dai ainihin suka samu dawowa, suka karɓi ƙasar. Daga nan kuma suka ci gaba da kangarewa. Allah kuma turo wasu sarakunan Yunan su ma suka zo suka yake su kamar yadda Allah ya ce fa in utub udna duk sanda kuka koma ga kangarewa kuma kuma zamu turo wanda zai maganin ku aka turo wani sarakuna daga cikin sarakunan Yunan wanda suka kwace kasar suka ci gaba da mulkin su kuma suka dinga nuna musu mulki na kama kar Yahudawa suka zama wato baki ɗan tsirari a kasar abin nan har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Isa alaihi salam maimakon da Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam su karbi da'awar annabi Isa su taimaka masa sai ya kasance sun hada baki da sarakunan Yunan sarakunan Greeks suna zuwa suna kai gulman annabi Isa alaihi salam cewa yana bata talakawa yana koyar da su wani addinin da ya saba wa addinin su mutanen Yunan lokacin mutanen Yunan gumaka suke bautawa kaga Yahudawa ga su suke da addini samawi amma maimakon su taimakawa annabi Isa alaihi salam ya isar da sako su ma su samu daula tunda daular a hannun su take aka kwaci a sai suka zunga zuwa suna sarar annabi Isa a gurin ainihin sarakunan Yunan sarakunan Greeks har ta kai su wannan sarakuna sun tasarwa annabi Isa za su kashe shi a lokacin da Allah madaukakin sarki ya jefa kamanceceniyarsa a cikin ɗaya daga cikin almajiransa suka kashe shi suna zaton sun kashe annabi Isa alaihi salam Allah yana cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina utul wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah madaukakin sarki ya sanya kamanceceniya ainihin tattare da annabi Isa ya sanya kamanceceniyarsa cikin wani almajirinsa suka kama shi suna tsammanin sun kashe annabi Isa ashe ba shi suka kashe ba Allah madaukakin sarki ya daukaka shi zuwa gare shi to haka nan suka ci gaba da zama a wannan yanayi har bayan shekara wajen 300 lokacin da wani sarki daga cikin sarakunan Yunan cikin sarakunan su mutanen Greeks ya karbi addinin kiristanci shine Constantine da ya karbi addinin kiristanci wasu sun ce ya shiga addinin kiristanci ne dan ya lalata kiristancin a lokacin ya tara malaman kiristoci ainihin aka zo aka bata addinin kiristancin aka sanya masa bid'o'i masu yawa a ciki ya zama na an caccanza attaura da injila gaba daya suka caccanza littafin da annabi Isa alaihi salam ya zo da shi suka kawo ainihin dokoki sababbi irin wanda suka dace da abin da shi yake bukata shi kuma ya gina musu guraren ibada daban-daban to haka dan suka ci gaba da zama a nan har lokacin da ainihin Allah madaukakin sarki ya so wannan gari zai fita daga hannun su waɗannan ya koma hannun ainihin musulmi a zamanin sayyidina Umar a shekara ta 16 bayan hijira daga cikin futuhat da sayyidina Umar yayi ya tura ainihin Abu Ubaida ibn al-Jarrah tare da wasu daga cikin dakaran mayakansa irin su Khalid ibn al-Walid da sauransu aka je aka yi yaki irin su Amr ibn al-As aka cinye wannan gari aka kwato Baitul Maqdis kuma sun sallama Baitul Maqdis din ba tare da yaki ba wato ba su iya tsayawa sun dirkaki runduna ta musulmi ba a wannan lokaci la iyaka da suka ga abin yafi karfin su suka ce to ayi sulhu sayyidina Umar shi da kansa ba ya zo aka yi sulhu a wannan lokaci Baitul Maqdis ta koma hannun musulmi wanda har yanzu a yanzu take karkashin mulkin ainihin su abin nan banu Isra'ilawa wanda duk yawan musulmi har a yanzu a doran kasa sun kasa yadda za su cimma su kamma wannan mutane wanda suke yan tsirari duk Yahudan da suke cikin Isra'ila gaba ɗaya ba su ci miliyan 3 ba ta kai har wani malami yake cewa da musulmin duniya kowa zai yabo wato cikin cokali da ruwa ya zo ya zuba Isra'ila to Isra'ila ruwan zai cinye ta saboda yawan mu to amma gashi nan sama da shekara 50 na wajen shekara 60 dan ko yakin da aka yi na 1948 kaga yanzu shekara 60 kenan Yahudawa sun gagara suna ta kashe musulmi suna ta yin abin da suka ga dama to Allah madaukakin sarki yake gaya wa banu Isra'il yace ya zaunar da su mazauni na gaskiya ya azurta su mina tsayyibati daga kayan dadi iri-iri tun a lokacin da suke cikin te ba a wannan lokaci bane Allah ya dinga saukar musu da almannu wassalwa wanda kangarewa su suka yi ta cewa su sun gaji da abincin nan da Allah yake kawo musu kabakin nan yan tattabaru din nan fa su sun gaji da su harka ta dan adam wato dan adam ba wanda ya kai shi butulci suka ce su wannan ƴan tattabaru da zuman nan da darban nan da ake sauka musu fata ishe su, su yanzu suna son a roƙi Allah ya ba su kankana da albasa da duma da tafarnuwa da kaduba da Allah. To shine Allah madaukakin sarki yace fa makhtalafu, ba su sassaba ba hatta ja'ahumul ilm, har lokaci har sai da ilimi ya zo musu. Malamai suka ce wannan ayar, wasu malamai suka ce tana nufin fa makhtalafu, su waɗannan banu Isra'ila din ba su sassaba ba sai da annabawa suka zo, kamar zuwa annabi Isa, sai ya zama da sun kangare suka ce ba za su yi imani da shi ba. Wasu suka ce ana nufin su banu Isra'ila din da Yahuda wanda suka zauni Madina da wasu yankuna na gefe da Madina, irin Yahuda, banu Qainuqa da banu Nadir da banu Qurayza, ai da duk kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cin buri suke yi Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala alkafirin, da can ai neman nasara suke yi gurin Allah cewa ubangiji zai turo wani annabi, suke gaya wa kafirai Qurayshawa Allah zai turo wani annabi, idan ya turo shi zamu imani da shi, mu hada karfi da karfe da shi, mu yake ku, mu kace kace da ku, mu gama da ku. Lokacin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hasada, yaya za a turo shi to daga cikin Larabawa din, dan bai zama daga cikin banu Isra'ila ba, shikenan sai suka kafirce masa, tare da cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su, amma saboda boye gaskiya, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun, sun san gaskiya amma suka boye ta, suka sa kafa suka take ta. Shi yasa malamai suka ce duk wani wanda yake cikin wannan al'umma Allah ya bashi ilimi, ya san gaskiya amma ya ki fitowa ya faɗa wa mutane gaskiyar, ya sa kafa ya take ta, to ya yi kama da Yahudawa, ya kwatanci irin kamanceceniyar Yahudawa, wanda kuma duk zai bauta wa Allah da jahilci, ya ki zuwa ya nemi ilimi, ya yi ta yin abubuwa yadda ban kaurasa yadda ya ga dama, to wannan kuma ya ɗauki kamanceceniya ne ta nasara. Don haka duk malaman wannan al'umma waɗanda suka ɓace, to suna da kamanceceniya da Yahudawa. Allah ya ce ba su sasaba ba sai da ilimi ya zo musu, kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake gaya mana, innal yahudu ikhtalafu ala 71 firqa wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqa wa satafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa minha wahidatun fil janna wa 72 fil nar. Yahudawa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace Yahudawa sun kasu gida kungiya 71, sannan nasara su kuma suka kashi kungiya 72, yace wannan al'umma kuma za su kasu kungiya 73, yace kuma ɗaya ce daga cikin 73 din nan za ta shiga aljanna, sauran duk sun cancanci shiga wuta. Aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye, yace ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, waɗanda suke kan abinda nake kansa ni da sahabbaina a yau. Wannan hadisi ne sahihi, yana da turuk da dama, shi yasa malamai da dama suka inganta shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wannan al'umma ita ma za ta bi hanya irin hanyoyin waɗanda suka gabata, za su yi wa addinin musulunci a yaga, za su yi masa kaca-kaca, kowa zai kama wani yanki ya tsaya iya nan ya ce shi nashi shi yafi, tare da cewa gaskiya kuma ɗaya ce. Kuma wannan ayar tana nuna mana cewa wannan saɓanin ba saɓani bane da za a iya magance shi, domin Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyama, wato saɓani ne wanda dole ka ganshi ka bar shi a haka, kayi iya bakin kokarinka ka ganar da mutane gaskiyar a ina take, amma ka ce sai an zama ɗaya gaba ɗaya, an dunkule, an cure, an bulbule, an zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, to wannan kana ɓata wa kanka lokaci ne. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana sunnar Ubangiji kauniya, ga abin da zai kasance. Sunnar Ubangiji kauniya ba za ta hana mu yi wa'azi ba, ba za ta hana mu karantar ba, ba za ta hana mu ce ga gaskiyar ba, amma kuma mu bar wannan harkar karantarwar da bayanin gaskiya, mu ce a'a sai mun ɗaure mutane gaba ɗaya sun zama abu ɗaya, to anan muna kokawa ne da sunnar Ubangiji kadariya, muna cewa za mu kawar da wannan sunna ɗin. Abinda dai za mu yi shi ne mu faɗa wa mutane gaskiya, wanda faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Maganar mu ce sai sun zama abu daya, wannan ba aikin bane. Ubangiji ya nuna mana haka za a yi ta zuwa, haka za a yi ta zama har lokacin da za a je masa ranar gobe kiyama, shi kuma shi zai yi hukunci tsakanin su. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyama, ubangijin ka shi zai yi hukunci a tsakanin su ranar gobe kiyama. Fi ma kanu fihi ikhtalifun, cikin abin da suka kasance suna yi na sassabawa. Na'am.
Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
توشيك هذا كسر النبي موسى عليه السلام تقالي faifan ƙarshe wanda shi ya yi ta'aliki akan abin da ya faru gare su, da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki bayan ya halaka Fir'auna ya sakankawa waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam, ya tanadan musu gurin daɗi, ya ba su ƙasashe suka mallaka. Ubangiji ya gama wannan ta'aliki, sai kuma aka shigo wannan ta'aliki ne kuma akan surar gaba ɗaya, na surar gaba ɗaya yaƙi ne da shubuhar mushrikai akan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da uluhiyar Ubangiji. Suna yaƙi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane, suna yaƙi da cewa Allah ba shi kadai ya cancanta a bauta masa ba. To Ubangiji ya kawo mana duk abin da zai nuna, zai kawar mana da shubhar da suke kawowa. Sannan kuma ya kawo mana kissoshi na annabawa, annabi Nuhu da annabi Musa alaihi salam, waɗanda suke nuna ƙarshen lamari. Idan aka gwagwagwa tsakanin ƙarya da gaskiya, daga ƙarshe dai gaskiya ita ce take yin nasara. Ubangiji ya kawo mana wannan misali, sai kuma aka dawo aka ci gaba da ta'kibi akan surar gaba daya. Allah ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, to idan ka kasance cikin shakka bisa ga abin da muka saukar maka, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, sai ka tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabaninka. Laqad ja'aka alhaqqu min rabbik, lalle haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka. Fala takunanna min almumtarin, don haka kada ka zamo daga cikin masu shakka. Wala takunanna min alladhina kazzabu biayati llah, kada ka kasance daga cikin waɗanda suka ƙaryata da ayoyin Allah. Fatakuna min alkhasirin, ka zamo daga cikin waɗanda suke hasararru. Allah maɗaukakin sarki yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka. Anan malamai suna cewa wannan fi imma dai ta zama al-zarfiyyati al-haqiqiyya ce ko al-zarfiyyati al-majaziyya. Idan muka ce al-zarfiyyati al-haqiqiyya, sai ya zama Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce fa in kunta fi shakkin, ai fi ahli shakkin, idan ka kasance cikin masu shakka, waɗanda suke shakkar abinda muka aiko maka, wannan shakkar tasu tana damunka. Kamar yadda ake cewa da khala fulanun fil fitna, wani ya shiga fitina, ba wai shi ne fitinan nan ba, ba shi ya kawo fitinan ba, ya shiga cikin masu yin fitina ɗin, ya tsinci kansa a cikin masu fitina. Wannan uslubin larabci yana karɓar wannan ce. To idan ka kasance cikin shakka, ma'ana cikin waɗanda suke yin shakka, abin nan da muka saukar maka haka yake ko ba haka yake ba, to idan har su ba za su iya tabbatar da abin nan haka yake ba, kai ka bi hanyoyin da za ka tabbatar musu da cewa haka yake. Fas'alil ladina yaqra'una alkitab, aje ka tambayi waɗanda suke karanta littafi, wato ka tambayi ahlul kitabi ko ahlul kutubi, waɗanda Allah ya ba su littafi, waɗanda suke malamansu kafaffu a cikin ilimi masu adalci, za su tabbatar maka da cewa abin nan da ka bada labari gaskiya ne. Kissoshin da muka faɗa a cikin wannan sura, kissar annabi Nuhu da kissar annabi Musa, da yadda abin ya wakana tsakaninsa da Fir'auna, duk gaskiya ne, za su gaya maka haka. Za ka ga dacewar abin da yake gurinsu na labarin annabi Musa da annabi Nuhu da abin da yake gurinka. Malamai suka ce ko dai mu ɗauki ma'anar ayar da haka, ko kuma mu ɗauki wannan fiɗin akan cewa majaziya ce. Allah maɗaukakin sarki yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ba shi yake nufi ba, kamar yadda Laraba ke cewa iyyaki a'ni fasma iyya jara, irin a fake da karsana, a fake da guzuma a harbi karsana, ko wato irin hannunka mai sanda din nan. Allah yana magana da annabinsa amma da su masu ƙaryatawar yake, masu shakkar. Kamar yadda wani lokaci idan shugaba ya zo ba da umarni ga wata tawaga, sai ya keɓance shugabansu da maganar, ko da kuwa abin ba shi ya shafa kai tsaye ba, ya shafi wasu tsirani ne daga ciki, domin su waɗancan da ake maganar da su su ga girman maganar. Ci a idan har ana magana da babbanmu irin da irin wannan harshe, babu shakka mu din da ya kamata a yi mana irin wannan haka ko fiye da haka ma. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki a Alƙur'ani wani lokaci yakan fuskantar da maganar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗa cikin irin wannan ramin ba, Annabi ba zai faɗa cikin shakka ba, ko kaɗan ba zai yi kokwanton abin da Allah ya saukar masa ba. Kamar yadda Allah yake cewa walaqad awhayna ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah ya yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka, lalle tabbaci haƙiƙa in kai shirka ayyukanka za su rushe, kuma za ka wayi gari cikin hasararru. Annabi zai yi shirka ne kwata kwata? Annabi ba zai shirka ba, ko kaɗan wannan ba zai ɗarsa a zuciyarsa ba. To amma idan kai ka ji cewa Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabinsa haka, babu shakka za ka razana, ka tsorata, ka firgita, ka gane cewa lalle shirka ba ƙaramin illa ba take yi. Idan har Allah ya ce wa annabinsa duk girmansa, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka, lalle in kai shirka aikinka zai rushe. Ce to ni kuma awa, idan har annabi aikinsa zai rushe, tabbas ni nawa in akwai sama da gaba da rushewar sai yayi. To wasu malamai suka ce irin wannan uslubin ne Ubangiji ne yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, amma kuma kai tsaye ana nufin su waɗannan masu shakka din. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, idan har kana shakkar abinda muka saukar maka, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, kaje ka tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabaninka. Laqad ja'aka alhaqqu min rabbika, haqiqa gaskiya ta zo maka daga Ubangijinka. Ya Allah zai ce fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, tare da cewa waɗanda ya samu na Yahudawa galibin su kiyayya suke da shi, galibin su yayya suke da annabi sallallahu alaihi wasallama, kokari suke yi su nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama makaryaci ne, ba mai gaskiya ba. To yaya kuma Allah zai ce aje a tambaye su? Anya kuwa in aka je aka tambaye su ba za su ce ƙarya yake yi ba? To anan malamai suka ce ai babu wata shubha dangane da wannan, domin idan aka ce a tambayi wane ya ba, a tambayi su wane, ko ƴan mazhaba kaza, ko ƴan gari kaza, ko jama'a kaza su ba da shaida, ana nufin adalan cikinsu, ana nufin miƙaƙƙun cikinsu ba karkatattu ba, ana nufin masu gaskiyar cikinsu ba maƙaryata ba, domin su ne ahlul shahadati, domin su ne ahlul adalati, suke da adalci, suke da su suka cancanta su ba da shaida. Don haka idan Allah ya ce a tambayi su su jama'a kaza, ko ƴan mazhaba kaza, ana nufin masu adalcin cikinsu. Kuma a cikin Yahudawa akwai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, irin su Abdullahi ibn Salam, da waɗanda suka zo daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi, irin su Ka'abul Ahbar. A je a tambaye su, kaga waɗannan ba yadda za a yi su faɗi abin da yake ba gaskiya ba, don dama mutane ne wanda sun cancanci su ba da shaida. Ko kuma shahadatu ahlil kitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan karara a cikin littafin su at-taura, wanda suke jingina kansu zuwa gare shi, ake ce musu ahlul kitabi. To har idan a cikin at-taura akwai abin da ya dace da alqur'ani, musamman abin da ya shafi kissoshin annabawa dinnan, ba za su ji tsoron bayyana shi ba, dan dama abin da ba za su bayyana ba abin da ya shafi annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma abin da ya shafi kissar annabi Nuhu, kissar annabi Musa, za su fito su bayyana, ba za su boye wannan ba. Kaga kenan za a tambaye su ne akan abin da ba za su ji tsoron fito da shi su faɗa ba. Don haka dan an ce a tambaye su ba za ka kawo shi ba har cewa za su yi ƙarya ba. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da cewa ya je ya nemo shaida da gurin ahlul kitabi akan ingancin abin da ya zo da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana wannan aya ƙarara, domin ya karanta ta duk duniya ta ji, su ma ahlul kitabi din sun ji. An ce fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik, sun ji wannan. Da a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna da abin da za su tabbatar da ƙaryarsa, ai da sun fito sun tabbatar da ƙaryarsa, saboda sun fi kowa son su ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su ga sun fito da ƙaryarsa. To amma tsitkaji babu wanda ya fito ya ce ai da wato ƙalubalen nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba haka yake ba. Ai a cikin littafin mu akwai abin da yake nuna abin da yake faɗa ba gaskiya bane, ba su fito sun faɗa ba, ashe shiru da suka yi gum ba a ji bakin su ba, alamar cewa abin da ya faɗa din gaskiya ne. Sannan kuma yawaici daga cikin ahlul kitabi ai daga ƙarshe sun zo sun risina sun sadu da sun yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sun karbi sakon annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin lokacin da daular musulmi ta ci gaba da faɗaɗa, ta kama Masar, ta kama Sham, ta kama Iraq da garuruwan da suke cikinta, duk ahlul kitabin da suke gurin nan gaba ɗaya sun miƙa wuya ga addinin musulunci. Saboda haka su kansu wannan miƙa wuya ga addinin musulunci da suka yi ai budar shaida ce da take nuna cewa lallai addinin musulunci gaskiya ne. Domin abinda suke karantawa dinnan sun ga cewa addinin musulunci ya zo da abinda bai saba masa ba, ashe shigarsu musulunci shaida ce suke bawa musulunci cewa gaskiya ne. Hatta na yanzu din da suka ki shiga musulunci waɗanda ake tafafatawa da su, su kansu saboda sun saki addinin nasu ne, da za su koma ga addinin su karance shi karatu na ainihin tanutsu, za su gane cewa ai abinda suke kai ba gaskiya bane, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine gaskiya. Amma da yake kasancewa su galibin su maddiyuna ne da hariyuna, kai kamar ma basu yi imani da Allah suke ba, don haka addinin ba shine a gaban su ba. In ma sun sa rigar addinin, to sun sa ta ne kawai domin ainihin su cimma wata manufar su ta duniya, su shimfida mulkin su, su yi wa mutane mulkin kama karya, su yi wa mutane mulkin mallaka. Akwai abun faɗa da yawa game da ayar, ga kuma lokaci yayi, za mu dakata anan sai gobe insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.